الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda yake kofar gidan Alhaji Muktari Anda Aliyu a cikin GRA garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 79 a wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan 12 shekara ta 2022 har yanzu dai muna cikin babin da yake mana bayani yanda sayyidina Abubakar ya jagorantar da sayyidina Umar ya zamanto khalifa a bayansa wannan babi mun dau zango mai tsayi muna karatu cikin sa dube da cewa sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi a irin hangen nesa irin nasa da zurfin tunani irin nasa da fasaha da Allah madaukakin sarki ya hore masa da basira da sanin ya kamata a lokacin da yayi yunkurin ayyana sayyidina Umar ya zamanto khalifa a bayansa bai yi abun lokaci guda ba sannan kuma ya bi mataki mataki mun gani matakan da ya bi mataki na farko na biyu na uku na hudu na biyar muna kan mataki na biyar ya bi matakai guda shida wanda da su ne ya ayyana sayyidina Umar Allah ya yarda da shi a matsayin khalifa wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwar sa wannan mataki na biyar idan ba a mance ba shine kebewar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sayyidina Abubakar yayi kokarin ya kebe daga shi sai sayyidina Umar saboda ya bashi shawarwari ya masa nasihohi ya masa wasiya to muna kan wannan mataki na biyar din wanda ya kunshi wasiya da shawarwari na sayyidina Abubakar da yayi wa sayyidina Umar a matsayin wanda zai mai gurbin sa gabar da muka tsaya a kanta inda yake bayyana masa irin kima na mutanen aljanna da matsayin su da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya daukake su to a wannan gaban muka tsaya sai lokaci ya cin mana tabbas kamar yadda muka karanta nasoshi na alqur'ani da suke fito mana da kyakkyawan yanayi na mutan aljanna ya cancanci sayyidina Abubakar ya ja hankalin sayyidina Umar akan yanayi irin na waɗannan bayin Allah da Allah ya kaddara musu shiga aljanna Allah ya sa muna ciki kamar yana masa ishara cewar daga cikin sabubban da suke sa mutun ya samu kansa cikin ni'ima cikin ɗan aljanna shine rike wannan amana na jagoranci da na danka hannunka in har ka rike ta yanda ya kamata baka tozarta ta ba to zaka samu kanka cikin ɗan aljanna waɗanda Allah ya musu kyakkyawan tanadi. Hadisai sun zo ingantattu da suke ƙara fito mana da kyakkyawan yanayi na mutanen aljanna. Cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar a sahihin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama mai kira zai yi kira sai ya ce, lallai ku ƴan aljanna ku dawwama cikin lafiyar da ba za ku cutu tattare da ita ba har abada. Ma'ana za ku zauna cikin lafiya dawwamammiya wanda babu rashin lafiya na har abada. Sannan kuma ku ƴan aljanna za ku rayu a cikin aljanna rayuwar da babu mutuwa har abada. Sannan har ila yau ku ƴan aljanna za ku zauna a matsayin ku na matasa tashin da babu tsufa tattare da shi har abada. Sannan kuma za ku zauna cikin ni'ima, ni'imar da babu wahala a tattare da ita har abada. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa. Kaga wannan ya ƙara fito da kyakkyawan yanayi da mutan aljanna za su samu kansu a ciki. A hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fitar cikin sahihansu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah ya qulu li ahli al-jannati ya ahli al-janna. In ƴan aljanna suka shiga aljanna, Allah maɗaukakin sarki zai kira su ya ce, ya ku ƴan aljanna, sai su amsa wa Allah su ce, ya Allah mun amsa maka, ɗaukaka gare ka take. Sai Allah ya ce, hal raditum, shin yanzu da na sanya ku cikin aljanna kun yarda da wannan sakamako da na muku na aljanna da na baku? Sai su ce, wa malana la narda, me zai hana mu yarda ya Ubangiji? Saboda duk wata ni'ima suna gani gata sun same ta. Sai su ce, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, gashi ka ba mu ni'imomi masu tarin yawa wanda baka ba mu wani cikin halittunka ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ana a'utikum afdala min zalika, ni zan ba ku sama da haka. Ma'ana sama da aljanna. Yanzu akwai wani sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala zai bai wa bayi wanda ya fi aljanna. To Allah ya ce zai ba su sama da haka, zai ba su sama da aljanna. Sai su ce, ya rabbana fa ayyu shay'in afdalu min zalika, suna ga to wani abu ne ko za a ce ya fi aljanna. Suna mamaki inda Allah ya ba su aljanna, suna ganin su cikin daula da ni'ima, kuma Allah ya ce zai ba su sama da haka. Sai suke mamakin wani abu ne ko ya haura sama da abin da suke ciki na ni'ima da daula da walwala. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, zan saukar muku da yardata, ba zan taɓa fushi da ku ba har abada. To wannan yardan Allah ɗin subhanahu wa ta'ala zai fi musu daɗi ma sama da kasantuwarsu cikin aljanna. To wannan faɗakarwa ne da jan hankali da Sayyidina Abubakar yake yi wa Sayyidina Umar a kan daga cikin sabubban shiga aljanna, shine kai yanzu in ka zama jagora ko da za ka zama jagora, dole ne ka kiyaye haƙƙoƙin da suke wuyanka na waɗanda kake jagoranta. Sannan kuma amana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, ka kiyaye ta. In ka kiyaye ta za ka samu kanka cikin wannan ni'iman. Sai ya ce, wa zakara ahlan nari, wannan duka wasiyoyi ne Sayyidina Abubakar yake yi wa Sayyidina Umar. Yace, wa zakara ahlan nari fa zakarahum bi aswa ihalihim wa lam yadhkur hasanatihim fa idza zakartuhum qultu inni la arju alla akuna min haula. Allah madaukakin sarki ya ambaci ƴan wuta, sai ya ambace su da mafi munin yanayinsu, mafi munin yanayi da za su samu kansu a ciki a lokacin da suka shiga wuta. Walam yadhkur hasanatihi, sannan har ila yau Allah subhanahu wata'ala bai ambaci kyawawansu ba. Allah ya ambaci ƴan wuta sai ya ambace su da mafi munin yanayin su. Idan muna karanta nasoshi cikin Alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya ambaci ƴan wuta da yanayin su, zamu ga mafi munin yanayi ne gurare daban-daban. Idan mun duba cikin suratu Dukhan, Allah ya bamu labari akan muni mugunyan yanayi da ƴan wuta za su samu kansu a ciki. Inna shajaratal zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghli al hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim dhuq innaka antal azizir karim antal azizul karim. Kaga wannan wani sashe ne cikin yanayi da ƴan wuta za su samu kansu cikin yanayi wanda yake mafi muni. Allah ya ce inna shajaratal zaqum, lallai ita bishiyar azzaqum ta'amul athim, abinci ne ga mai sabo, mai sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Bishiya ce da Imam Mujahid, ɗaya daga cikin masu tafsirin Alkur'ani, ya ce da an ɗigo zai faɗo daga jikin bishiyar, ya faɗo ban ƙasa da ya jirkita ƙasa gaba ɗaya, ya faɗo duniya, ɗan ganye ƙanƙani ga wannan bishiya ta zaqum ɗin. Inda zai faɗo duniya duk zai jirkita ƙasar duniya gaba ɗaya, ganye kwa ɗaya, to shi ne abincin ƴan wuta. Allah ya ce ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun, kai ka ce tafashashshen ɗiwa ne mai ɗoyi mai wari wanda yake tafarfasa a cikin cikinsu yadda tukunya take tafarfasa a kan wuta. To wannan in suka sha ɗiwar sai ta dinga tafarfasa a cikin cikinsu, kai ka ce cikin shi ne wutan da yake tafasa wannan ɗiwa ɗin. Ka ghalil hamim, kamar yadda tafashashshen ruwa yake tafasa a kan wuta, haka wannan abin shan nasu zai na tafarfasa a cikin cikinsu. Sai Allah ya ce khuduhu, ku kama shi, fa'tiluhu, ku jefa shi, fi sawa'il jahim, a tsakiyar wutan jahannama. Thumma subbu fawqa ra'si min azabil hamim, ba a tsaya nan ba, ai ta ɗiban azaba mai raɗaɗi na wutar jahannama ana kwara masa a karkansa. Kaga wannan mafi munin yanayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ƴan wuta da shi. To shi ne sayyidina Umar yake nasiha wa sayyidina Abubakar yake nasiha wa sayyidina Umar cewa kai taka tsantsan wajen aikata abin da zai sa ka shiga wuta, tunda yanzu kai zaka zama jagora na al'umma musulmi, to ka sani cewar nauyi ne ya hau wuyanka mai girma, wanda idan baka yi taka tsantsan ba kai ka kiyaye wannan nauyi, amanar da aka danka maka ka kiyaye ta, to zai kai ka ga wuta. Shine za a zo ranar tashin kiyama da shugaba a ɗaɗɗaure wanda ya jagoranci al'umma, kuma karkare na gurin da aka baka jagoranci ran tashin kiyama, sai Allah ya tambaye ka komin ƙarancin gurin, komin kashin gurin, komin ƙarantar al'ummar da aka ce kai ne shugabansu, kai ne jagoransu, an danka amanarsu a hannunka. To ranar tashin kiyama sai Allah ya tambaye ka a kansu, za a zo da kai a ɗaɗɗaure, me zai kwance ka adalcinka da amanar da ka riƙe, shi zai kwance ka gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne sayyidina Abubakar yake jan hankalin sayyidina Umar, yake nuna masa cewar matuƙar ba kai abin da ya dace ba bisa wannan amana da za a ɗora maka ta al'umma, nauyin da zai hau kanka na al'umma, matuƙar ba kai abin da ya dace ba ka tauye, to fa za ka samu kanka cikin ƴan wuta. Su ko ƴan wuta Allah ya ambace su cikin Alkur'ani da mafi munin yanayi, kuma Allah bai ambaci kyawawansu ba, saboda munanan sirrin jayi kyawawa. Sayyidina Abubakar ya ce fa idza zakartuhum, idan na tuno ƴan wuta da irin munin yanayi da suke ciki da azaba da mai raɗaɗi da suke fuskanta, inni la arju alla akuna min haula, sai nayi fatan kar in zamanto daga cikin waɗannan, kar in zamanto daga cikin ƴan wuta. Yace wa zakara ayatar rahma min ayatil azabi ko sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ayar rahama daga ayar azaba ma'ana a gurare daban-daban zaka tara Allah ya ambaci ayar rahama tare da ayar azaba ko kuma a cikin aya guda Allah subhanahu wata'ala zai ambaci rahama tare da azaba me yasa li yakuna al'abdu ragiban rahiba saboda bawa ya zamanto mai kwadayin rahama Allah kuma mai tsoron azaba Allah wato ya zama a tsaka-tsakiya yana kwadayin rahama Allah yana tsoron azaba Allah shi yasa ya ambaci ayar rahama daga ayar azaba daga ayar rahama sai kaga a guri a aya guda Allah ya hada su wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab kaga aya daya ce amma an ambaci rahama da me da azaba inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim lallai ubangijin kama abocin gafara ne wa mutane akan zaluncin su kaga nan ya kunshi bayani kan me kan rahama tausayi na Allah shi zai gafara wanda suka zalunci kawunan su ya musu afuwa tunda ya gafiru la gafiru ayu sharaka bi wa ya gafiru ma duna zalika wani zunubi wanda bai kai shirka ba Allah ya ga dama zai iya afuwa wa bawansa to inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihi lallai ubangijin kama abocin gafara ne wa mutane bisa zaluncin da suka yi wa inna rabbaka la shadidul iqab sannan ubangijinka kuma mai azaba ce mai tsananin azaba ne mai tsananin ukuba ne kaga can a farkon ayar an ce la zu maghfiratin linnasi shi ma abocin gafara ne wa mutane a ƙarshen ta kuma an ce la shadidul iqab shi mai tsananin ukuba ne kaga an ambaci aya an ambaci rahama tare da azaba me yasa saboda bawa ya zama a tsaka-tsakiya yana kwadayin rahama Allah kuma yana tsoron azaba Allah sai zamanto a tsaka-tsakiya in ya duba rahama Allah wannan sai ya ingiza shi wajen aikata ayyukan da za su ƙara shigar da shi ƙarƙashin rahama Allah su sa shiga aljanna Allah idan kuma ya duba azaba Allah sai ya ƙara nisantan ayyukan da za su tura shi cikin azaba Allah kaga wannan sai ya sa mutum ya rabautu ya tsira gaban Allah subhanahu wata'ala nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim kaga rahama da azaba nabi ibadi ka bada labari wa bayina anni ana al-ghafurur rahim kan cewa ni mai gafara ne kuma mai tausayi ne wa anna azabi huwa al-azabul alim sannan azaba ta tace azaba wacce take mai radadi kaga an ambaci rahama aka ambaci azaba a cikin aya guda inna batasha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid fa'alun lima yurid kaga a cikin ayoyin nan an ambaci azaba an ambaci rahama inna rabbaka inna batasha rabbika la shadid lalle kamun ubangijinka mai tsanani ne innahu huwa yubdi wa yu'id shine yake kagan halitta sannan bayan ta mutu shi zai sake dawo da ita ya tashe ta bayan mutuwanta innahu huwa yubdi wa yu'id sai Allah ya ce ni wa huwa al-ghafurul wadud kuma shine mai gafara kaga san an ce batsha rabbika kamun ubangijinka nan kuma an ce mai gafara ne subhanahu wa ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim masu biyayya wa ubangiji suna cikin ni'imomi fajirai kuma fa suna cikin wutan jahim kaga sai a ambaci rahama a ambaci azaba ko a ambaci azaba a ambaci rahama me yasa li yakuna al-abdu ragiban rahiba saboda bawa ya zamanto mai kwadayin rahama Allah subhanahu wata'ala sannan kuma har ila yau ya zamanto mai tsoron azaba Allah madaukakin sarki kenan dole bawa ya rayu tsakanin tsoro da fata tsoron ukuba Allah da fatan rahama Allah subhanahu wata'ala shine malamai suka ce shi tsoro wani tsoro ne wanda za a yabi ma'abocinsa tsoro na Allah da bawa in ya siffanta da shi za a yabe shi shine tsoron da ya zama shamaki tsakanin bawa da haramun da Allah ya haramta abubuwan da Allah ya haramta wato duk tsoron da zai zama shamaki zai zama garkuwa tsakanin bawa da abubuwan da Allah ya haramta to wannan tsoron abun yabo ne abun jinjina ne ga ma'abocinsa tsoron ukuba Allah tsoron fushin Allah yasa ka kauracewa cin riba yasa ka kauracewa giba yasa ka kauracewa zina yasa ka kauracewa shan giya saboda tsoron azaba Allah saboda tsoron fushin Allah to kaga wannan tsoron abun yabo ne kana tsoron ukuba Allah subhanahu wataala sai ka kauracewa saba masa yanzu tsoron Allah ne kai sayyidina Umar da za a jagorantar da kai kan al'umma tsoron Allah ne zai hana ka ka tauye wannan al'ummar da aka jagorantar da kai a kansu ka tauye musu haƙoƙinsu ka kika musu adalci ka yi rubda ciki kan dukiyarsu duk wannan tsoron Allah ne zai hana ka to wannan kaga wannan nasiha ta Abubakar tana da muhimmanci sosai wa sayyidina Umar a matsayin wanda zai zama jagora na al'umma musulmi kai sayyidina Umar da zaka zama jagora na al'umma musulmi dole ne ka rayu tsakanin kwadayin rahama Allah da kuma tsoron ukuba Allah ita kuma tsoro na ukuba Allah wacce za a yabi ma'abocinta ita ce wacce ta kange ma'abocinta daga aikata ayyukan da Allah ya hana daga aikata ayyukan da za su fusata Allah subhanahu wataala to yanzu kai a matsayinka ne wanda zaka zama jagora waɗanne abubuwa ne zaka aikata wanda za su fusata Allah shine amanan nan da aka baka ka tauye ta haƙoƙin mutanen nan kai buris da su ya zamanto maimakon yanzu kai da aka sa ka ka zama jagora maimakon ka zama jagora wakili na mutane wanda zai yi aiki wa mutane a sai zama yanzu kai aiki kake wa kanka yanzu kana aiki ne wa kanka kaga kenan yanzu baka tsoron ukuba Allah kenan wanda baya tsoron ukuba Allah wannan zai iya aikata komai a lokacin da aka bashi amana ta mutane a hannunsa matukar baya tsoron ukuba Allah zai yi buris da haƙoƙinsu sannan kuma zai zama haƙoƙinsu ba su bane a gabansa a'a shi abin da ke gabansa maslaharsa ne abin da ke gabansa ya gina kansa abin da ke gabansa ya gina wanda suke jikinsa amma al'ummar da aka danka amanarsu a hannunsa ba su bane damuwansa to wannan wanda ba tsoron Allah zai aikata wannan kuma abu ne mai sauki gare shi shi yasa sayyidina Abubakar yake jan hankalin sayyidina Umar da waɗannan lafuzza guda biyu cewa Allah ya ambaci ayar azaba tare da ayar rahama saboda bawa ya rayu tsakanin tsoro da fata tsoron ukuba Allah da kuma fatan rahama Allah to yanzu sayyidina Umar da za a dora shi ya zama jagora na al'umma musulmi sai duba ya gani waɗanne abubuwa ne suke haramun ga shugaba ya aikata su a lokacin da yake jagorantar al'ummarsa sai kaurace musu saboda me saboda gudun ukuba Allah subhanahu wataala mun gane dalilin da yasa sayyidina Abubakar ya kawo wannan lafazi saboda gudun ukuba Allah subhanahu wataala yanzu ni a matsayina na shugaba na san al'ummata suna da haƙƙi kaza a kaina suna da haƙƙi kaza a kaina suna da haƙƙi kaza a kaina saboda haka waɗannan haƙoƙi nasu da suke wuya na idan na tauye na saba wa Allah subhanahu wataala in ko na saba Allah subhanahu wataala inna rabbaka la shadidul iqab ubangijinka mai tsananin ukuba ne to kaga sai ya zama in ina kallon ayoyi da suka koyeshi azaba da fushin Allah sai na kauracewa saba wa Allah a matsayina na jagora da al'umma suke karkashi na haƙoƙinsu suka rataye a wuyana sai na kauracewa saba wa Allah wajen danne musu haƙoƙinsu wajen cin amanar da aka danka a hannuna me zai sa na yi haka saboda tsoron Allah subhanahu wataala wannan shine tsoro abun yabo ga ma'abocinsa wanda zai kange ma'abocinsa daga aikata abin da zai fusata Allah subhanahu wataala daga aikata abin da zai jefa shi cikin ukuba da azaba da fushi na Allah subhanahu wataala sai shi kuma fata wanda yake abun yabo shine wanda zai sa ma'abocinsa ya aikata abin da zai sa Allah ya maraba da shi Allah ya yarda da shi to yanzu kai a matsayinka na jagora sayyidina Umar sai ka rayu tsakanin tsoro da fata shi kuma fata wanda yake abun yabo shine wanda zai ɗebe ka wajen aikata abubuwan da Allah zai yarda da su a jagorancin ka wajen aikata abubuwan da Allah zai maraba da su ya so su a jagorancin ka a matsayin ka na jagora kenan duk abin da jagora zai aikata wanda Allah yake so ya yarda da shi sannan kuma ya nisanci abin da Allah ya ki wanda zai fusata Allah to wannan zai zama jagora ya rayu tsakanin me al-khawfu war-raja tsakanin tsoron ukuba Allah shi yasa duk wani abu da zai jefa shi cikin fushin Allah ya guje masa akan al'ummar da yake jagoranta kwadayin rahama Allah duk wani abu da zai sada shi da rahama Allah a jagorancin sa zai kai kawo wajen aikata shi to wannan ita ce wannan shine nasiha na wannan ita ce nasiha ta sayyidina Abubakar wa sayyidina Umar da ya masa ishara kan waɗannan lafuzza guda biyu na al-khawfu war-raja'u ina fata mun fahimci wannan bayani wani daga cikin magabata da ake kiransa Abu Ali Ar-Rudhabari ɗaya daga cikin magabata yace waɗannan abubuwa guda biyu al-khawfu war-raja tsoro da fata kaman fuffuke ne guda biyu na tsuntsu kaman fuffuke ne guda biyu na tsuntsu idan suka daidaita sai tsuntsu ya tashi tashi wanda yake mai kyau ya furaje duk inda yake so amma idan aka rasa fuffuke daya tashin sai gagare shi yanzu ka gwada ka gani ka kamo tsuntsu sai ka fige fuffuken sa kwaɗai sai ka ajiye shi kaga zai iya tashi ba zai iya tashi ba ko da ya tashi ba zai yi nisan zango ba zai faɗi to haka kwaɗayi da fata suke yanzu wanda ya zamanto ya fifita bangaren kwaɗayi ya yi kwandemin din bangaren fata to zai samu naƙasu wajen mu'amala da ubangijinsa idan kullun shi yana cikin fata ne na rahama Allah baya kallon azaba Allah to zai ta aikata sako saboda kallon azabar shi zai saka gujewa sabawa Allah subhanahu wataala idan kuma mutun ya zama ya fi karkatar da bangaren tsoro yayi kwandemin din bangaren fata to zai muna nazatowa Allah mun gane bayani kawai zai ga Allah kawai shi mai ukuba ne duk wani abu da zai kawai yana cikin tsoro wannan sai sa ya ɗebe amma ni daga me daga rahama Allah la tai'asu min rauhillah inja Allah subhanahu wataala la taqnatu min rahmatillah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce kar mu ɗebe tsammani daga rahamarsa to yanzu wanda ya karkatar da bangaren tsoro zai zama ya ɗebe tsammani daga me daga rahamar Allah kullun yana cikin tsoro kuma wannan sai sa mu nuna zatowa Allah yaga Allah baya rahama wa bayi kawai ukuba yake musu to kaga wannan kuma zai zama naƙasu a aqidarsa kenan dole mutun ya rayu tsakanin tsoron ukuba Allah da kuma fatan rahama Allah tunda Allah mai rahama ne kuma Allah mai ukuba ne sai ka rayu tsakanin waɗannan in ka kalli rahama Allah sai ya ƙara zaburar da kai wajen yi masa da'a in ka kalli ukuba Allah sai ya ƙara nisantar da kai daga saba masa to idan mutum ya zama haka sai ya zamanto yayi babban rabo shine wannan ɗaya daga cikin magabata yake cewa da tsoro da fata kaman fuffuke ne guda biyu na tsuntsu wanda bayan da za a yi tsuntsu ya tashi sai da su ka kenan mutum ba zai zama cikakken mumini ba sai da waɗannan abubuwa guda biyu yana tsoron ukuba Allah sai ya sa shi ya gujewa fushin Allah ta kauracewa saban Allah yana kwaɗayin rahama Allah wannan sai ya sa duk wasu abu da za su jefa shi cikin rahama Allah zai kokari ya ga ya aikata su iya bakin kokarinsa to haka tsuntsu shi ma zai zamanto da fuka-fukansa guda biyu zai tashi ya je duk inda yake to a lokacin da aka rasa fuffuke ɗaya tashi sai ya gagara ya samu naƙasu to haka mumini shi ma a lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu aka rasa tsoro sai fata ko kuma aka rasa fata sai tsoro sai zama ya samu naƙasu a addininsa to a lokacin kuma da aka rasa su gaba daya mutum ya halaka kamar tsuntsu yanzu an rasa fuka-fukansa duka ka nemo wuka ka yanke wannan fuffuken ka nemo wuka ka yanke wannan ai sai mutuwa to haka dan adam idan ya rasa waɗannan abubuwa guda biyu a rayuwarsa ya halaka duniya da lahira to shine nasiha ko ita ce nasihar da sayyidina abubakar Allah ya dade shi yake yi wa sayyidina umar akan ya maida hankali ya kula cewa fa Allah subhanahu wataala ya ambaci rahama kuma ya ambaci azaba a cikin alqur'ani saboda bawa a duk abin da ya sa a gaba a duk abin da ya shiga duk abin da ya biyo ta kansa ya zamanto ya rayu tsakanin kwadayi na rahama Allah da kuma tsoro na uquba Allah subhanahu wataala musamman kai da zaka zama jagora dole a lokacin da kake gudanar da jagorancinka ya zamanto kana kallon waɗannan bangarori guda biyu in ka kalli bangaren rahama sai ta ya ƙara zaburar da kai wajen yin adalci wa al'ummar da kake jagoranta wajen sauƙin haƙoƙinsu da suka rataya a wuyanka saboda me saboda ka shiga cikin rahama Allah subhanahu wataala in ka kalli bangaren uquba da azaba sai ka nisanci duk wani abu da zai zamanto tauye haƙƙin waɗannan al'umma da aka dora maka nauyin su nauyin su yara tai da wuya a wuyanka in ka kalli bangaren uquba sai ka kaurace wa duk wani abu da zaka aikata da zai jefa ka cikin fushin Allah subhanahu wataala a lokacin da kake jagorantan al'umma sai ce wala yatamanna 'ala Allah ghayra al-haqq ga wata nasihar ma nasiho shine kusan guda goma sayyidina abubakar Allah ya dade shi yayi wa sayyidina umar yace wala yatamanna 'ala Allah ghayra al-haqq sannan kuma mutun kar yayi buri ga Allah subhanahu wataala burin da ba na gaskiya ba buri na ƙarya wane iri ne buri wanda yake na ƙarya buri na ƙarya shine mutum yana aikata aikin sabo kuma yana cewa ina fata Allah zai mun afuwa bai daina aikin ba fa yana sabon yana zunubin amma kuma yana buri yana fatan cewa wai Allah zai masa rahama kaga wannan buri ne da fata na ƙarya buri da fata na gaskiya shine ka kame daga sabon sai kuma ka nemi gafara Allah subhanahu wataala sai kai fatan Allah ya ma gafara wannan shine buri na gaskiya amma buri na ƙarya kana cikin sakon dumudum baka fa daina sakon ba amma kuma kullun wai kana cewa kana fatan dai Allah ma gafara kaga wannan ya zama me ya zama izgili kana cikin abu baka bari ba taya zai Allah maka gafara to wannan shi ake kira buri na ƙarya ba buri na gaskiya ba kar mutun ya zamanto mai irin wannan ko kuma yana aikata aiki na sako ana masa wa'azi ana jan hankalinsa ana fadakar da shi sai yana cewa insha Allah badi zan daina badin a hannunka take to kaga wannan buri tasa ta ƙarya ce ba ta gaskiya ba in burin ta gaskiya ne daina mana yanzu sai nemi gafara Allah subhanahu wataala ko kuma yace in na girma zan daina ko kuma mutun ne yana cin riba aka masa nasiha sai yace insha Allah nan da wata uku zan daina in na dan tara abin da na tara kaga wannan buri ne na me na ƙarya to shine anan yake masa nasiha cewa wala yatamanna 'ala Allah ghayra al-haq kar yayi buri ga Allah subhanahu wataala buri na ƙarya burin da ba na gaskiya ba in zai buri zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi buri wanda yake na gaskiya wanne ne buri na gaskiya ka kai aiki sai ka nemi agajin Allah yanzu misali mutum zai je kwanta a gida ko ya je ya zauna ya nada kafansa sai na Allah ba ni kudi Allah ba ni kudi Allah ka sa in zama miloniya wannan ba burin ƙarya bane ya fita ya je yana nema sai yana cewa Allah ba ni kudi ka sa in zama miloniya a ce eh wannan burin sa na gaskiya ne saboda me saboda ya kama hanya kana zaune kana jin yunwa Allah yunwa nake ji Allah ina so in koshi Allah koshi nake so nayi wannan burin ba na ƙarya bane burin ƙarya ne ka ci abinci sai kai fatan koshin mutum bai yi aure ba yana Allah ba ni da Allah ba ni da ta taya za a yi samu da kai aure sai kai fatan Allah ya baka da kaga zai zama buri na me na gaskiya to shine nasihar da sayyidina abubakar Allah ya dade shi yake yi wa sayyidina umar Allah ya dade shi to a nan gurin mun gano alaka tsakanin nasiha da sayyidina abubakar yake yi wa sayyidina umar akan kar yayi buri na ƙarya gurin Allah subhanahu wataala da jagorancinsa alakar afili take yanzu shi da za a dora shi ya zama jagora
kar ya tauya haƙoƙin mutane ya danne haƙoƙin mutane yana cewa insha Allah ba zan gyara mun gane bayanin ko kuma nan da shekara biyu zan gyara ko kuma shekarar nan bari in gina kaina bari kuma na gina al'umma wannan burin ƙarya ne a lokacin da aka dora ka akan al'umma aka baka madafan iko na al'umma atake zaka fara musu adalci da hukunci akan abin da aka dora ka bisa adalci kai musu abin da ya dace haƙoƙin su ka isar da shi mun fadi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sayyidina Umar Allah ya yarda da shi a cikin littafin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yake cewa da a ce jaki zai yi tuntube a gabar kogi ya fadi ya mutu yana tsammanin Allah zai tambaye shi akan wannan jakin me yasa sayyidina Umar kana jagora jaki yayi tuntube ya fadi ya mutu baka masa hanya ba yana tunanin Allah zai tambaye shi akan wannan jaki to ina ga mutun dan adam da Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila cikin abubuwan da Allah ya halitta ba wanda yake da girma da daukaka da karamci a gun Allah sama da dan adam to wannan jaki ne fa kasashen dabba Sayyidina Umar yake tsoron kar ya fadi ya mutu a gabar kogi saboda rashin yi masa hanya yaji Allah ya tambaye shi ina ya ga mutun dan adam to kai da aka dora ka ka zama jagora kar kai taburace na ƙarya cewa ina fata zan musu kaza ina fata zan musu kaza nan zukan ma ai ba burace na ƙaryan ake ba ƙaryan ake kiri da muzu ga al'ummar da ake jagoranta a yaudare su to wannan ya kake tsammanin aka je aka tsaya ranan gobe kiyama gaban Allah subhanahu wataala wallahi jagororin mu ne yanzu abin tausayi ne yanzu a yanayi da muke ciki yanzu al'umma musulmi in dai ba wai kana ga kashi 70 cikin 100 kana da tabbacin cewa idan ka hau kan kujera kaza zaka kwatanta ba to ka kaurace wa jagoranci saboda zaka jefa kanka cikin halaka zaka jefa kanka cikin halaka to shi kuma wanda yake kaifa ya shafa wa kansa ruwa yayi karatun tana su saboda mutuwan nan fatana nan tafe yau ko gobe kuma ko bata zo yau ko gobe ba dai komin daren dadewa za ta zo gare ka kuma dakon da ka dauka zaka tafi da shi gaban Allah subhanahu wataala to kaga gara mutun yayi wa kansa qiyamul layli yayi wa kansa nasiha yayi wa kansa wa'azi saboda ya kubuta gaban Allah subhanahu wataala yace wala yulqi bi yadihi ila tahalukati mun ji wata nasihar ita ma mai muhimmanci sannan dan adam musulmi kar ya jefa kansa cikin halaka kun ga wannan shi ma a fili yake cewa wala yulqi bi yadihi ila tahaluka wannan Allah subhanahu wataala da kansa yace wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka to yanzu me cece alaka tsakanin wannan nasiha na sayyidina Abubakar da jagoranci da aka dora sayyidina Umar akai yanzu sayyidina Umar zai jefa kansa cikin halaka idan ya zamanto ya tauye wannan amana na jagoranci da aka bashi haƙoƙin al'umma da suka rataya a wuyansa idan ya tauye su ya jefa kansa cikin halaka to haka abun yake duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi jagoranci na al'umma haƙoƙin su suka rataya a wuyansa yayi buris da su yayi ko oho da su ya tauye su to ya jefa kansa cikin halaka saboda wannan haƙoƙin ba za su tafi a banza ba a ce kana jagoranci an samu mutum 10 mutum 20 mutum 30 sun mutu a asibiti saboda rashin magani kuma akwai makudan kudade a asusu ko kuma an karkatar da kudaden an yi wani abin da ba shine ba mutum 10 mutum 20 mutum 30 mutum 100 sun mutu saboda rashin magani saboda mutum 10 mutum 20 mutum 30 sun mutu saboda yunwa mutum goma, mutum ashirin, mutum talatin, mutum dari sun mutu saboda hatsar mota, saboda rashin can hanya. Duk sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama, saboda ka tauye haƙoƙin da ya kamata a ce ka kiyaye su. To wannan ka jefa kanka cikin me? Cikin halaka. To shine ma'anan nasihar Sayyidina Abubakar cewa wala yulqi bi yadihi ila tahluka, kar ya jefa kansa cikin halaka na tauye haƙoƙin da aka dora a wuyansa na al'ummar da yake jagoranta. Yanzu idan ya tauye, to ya jefa kansa cikin halaka. Yanzu fa ba mutum ɗaya kake jagoranta ba, ba mutum goma kake jagoranta ba, ba mutum ɗari kake jagoranta ba, ba mutum dubu kake jagoranta ba, kuma duk mutanen nan da kake jagoranta haƙƙinsu yana wuyanka. Kuma sai Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama akan haƙƙoƙinsu, akan lafiyarsu, sai Allah ya tambaye ka kan cimakarsu, ya aka yi wane kwana da yunwa kana jagoransa, dukiyarsa tana hannunka, ya aka yi wane rayuwarsa ta salwanta, ko kuma rayuwar ɗansa ya salwanta, dukiyarsa tana hannunka, yaya aka yi aka samu ‘yan sara suka cikin al’ummarka ba ka ɗauki mataki ba, ba a ba su ilimi ba, ba a wayan musu da kai ba, ba a ba su tarbiyya ba, wannan duk yana wuyan shugaba. Sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama. Kuma ba mutum ɗaya ba, ba goma ba, ba ɗari ba, ba dubu ba, duk mutanen da aka ce yanzu suna ƙarƙashin jagorancinka, to haƙƙoƙinsu suna wuyanka. Yanzu in ka tauye ɗaya daga ciki, ka jefa kanka cikin halaka. Ina ga ka tauye biyu, ka tauye uku, ka tauye biyar, ka tauye goma, ina ga ma ka yi watsi da haƙƙoƙinsu gaba ɗaya, ba shi ba ne a gabanka. Wannan mutum ya jefa kansa cikin halaka. To ita ce wasiyar Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi, da yake yi wa Sayyidina Umar. Waɗannan wasiyoyi idan mun kalle su da idon basira, wasiyoyi ne da suka cancanci a rubuta su da ruwan zinari, kuma a ba wa duk wani wanda ya zama shugaba, la'alla ko da bai yi amfani da wasu ba, zai yi amfani da wasu, ko ɗaya ya samu ya amfani da shi, an yi nasara, an ɗan rage masa uquba Allah subhanahu wa ta'ala. To a ƙarshe, yanzu ya gama masa wasiya da nasiha, kuma waɗannan wasiyoyi da nasihohi da Sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi yayi wa Sayyidina Umar sun yi tasiri, sun amfana, kuma sun amfanar, kamar yadda za mu zo mu gani a jagorancin Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi. A ƙarshe sai yake ce masa, fa idza hasibta wasiyati fala yakun gha'ibun ahabba ilayka min al-maut wa huwa atika wa in bayya'ta wasiyati fala yakun gha'ibun abghada ilayka min al-maut wa lasta bimu'jiz. Wannan da shi ya rufe wasiyarsa da nasiharsa da yayi wa Sayyidina Umar Allah ya yarda su gaba daya. Yace fa idza hasibta wasiyati, in har ka kiyaye wasiyoyin nan da na maka a lokacin da ka zama jagora, lokacin da raga ma ta shiga hannunka, ka ɗare kanka raga na jagoranta al'umma, matuƙar ka kiyaye wasiyoyin nan da na maka, ka kiyaye su matuƙar kiyayewa. Yace fala yakun gha'ibun ahabba ilayka min al-maut wa huwa atika, cikin abubuwan da suka ɓuya, wanda suke gaibu gare ka, wanda baka san su ba, baka gan su ba, ba abin da zai fi soyuwa gare ka sama da mutuwa. Kenan yanzu idan kai Sayyidina Umar wasiyoyin nan da na maka ka kiyaye su, ba za ka ji tsoron mutuwa ba. Yanzu ba ana tsoron mutuwa ba. Me yasa ake tsoron mutuwa? Saboda mun san ba mu shuka alheri ba. Amma wanda ya san ya shuka alheri ba a tsoron mutuwa, ko yau ko gobe ta zo. A shirye yake, ya shirya mata. Shine yake ce masa, matuƙar ka kiyaye wasiyata, cikin abubuwan da suka ruwa, daga cikin abubuwan da suka ɓuya gare mu akwai mutuwa. Akwai wanda ya san mutuwa a nan? Ba wanda ya san mutuwa. Wanda ya san mutuwa, wanda ya mutu, shi kuma baya nan. Kaga mu da muke raye ba mu san mutuwa ba. To cikin abubuwan da suke ɓoye, wanda ba su bayyana ba gare shi, ba abin da zai fi so sama da mutuwa, matuƙar ya kiyaye wannan wasiya. Kuma abin da ya faru kenan. Sayyidina Umar ya yi shekaru 9 da 'yan watanni yana jagorantar al'umma. to da yake ya kiyaye waɗannan wasiyoyi da sayyidina Abubakar ya masa haƙoƙi da suka rataya a wuyansa na al'umma yayi kokarin sauke wannan haƙoƙi din duk wata amana da aka danka a wuyansa ta al'umma bai ci ta ba ya kiyaye amanar duk wani nauyi da aka dora na al'umma a wuyansa yayi kokari ya sadar da wannan nauyi ya sauke wannan nauyi da ke wuyansa bai tafi da nauyin wani ba cikin waɗanda yake jagoranta ba ma mutane ba har dabbobi ba wanda sayyidina Umar ya tafi da nauyinsa to shi yasa sayyidina Umar da kansa yayi fatan ma Allah ya dauki rayuwarsa kaga kenan nasihar sayyidina Abubakar ta yi tasiri ga sayyidina Umar yace in har ka kiyaye wasiyata ba abin da zaka fi so cikin abubuwan da suka kuye gare ka sama da mutuwa sai gashi an wayi gari sayyidina Umar yana fatan mutuwa ta zo ta dauke shi lokacin da yaje aikin haji a shekara ta 23 bayan hijira da ya taho daga Mina yazo wani guri da ake kiransa Al-Abtahu kamar yadda Imam Malik ya fitar cikin Muwatta Malik daga Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib yake bada labari Sa'id ibn al-Musayyib kamar yadda muka sani babban tabi'i ne cikin tabi'an musulunci ya rayu da Sayyidina Umar Sayyidina Umar da yayi haji ya kammala yana Mina ya bar Mina ya taho Abtah Abtah wani kwari ne da yake tsakanin Mina da Makka to da yazo Abtah sai tara tsakunkuwa da suke wannan guri ya cire alkebbarsa ya shimfida kan tsakuwan ya kwanta haka rigingine da ya kwanta sai yayi addu'a ya daga hannunsa yana addu'a yace Allahumma kabirat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyan wala mufarritan wannan ita ce addu'an da sayyidina Umar yayi hadisin yana nan cikin Muwatta Malik yace ya Allah ka gani shekaru sun mun yawa shekaruna sun yawa lokacin shekarunsa 63 ya shekara 63 kaga dan shekara 63 ai dattijo ne yace ya Allah shekaru sun mun yawa sannan kuma karfi na yayi rauni wanda ya haura 63 ai ya fara rauni sannan kuma talakkawa na sun yawaita sun watsu a sassa daban-daban yana tsoro kar yanda al'umma suke ta yaduwa suke ta yado suke ta karuwa musulmai suke ta yawa ya zamanto kuma kowanne haƙƙinsa yana wuyansa wani ma bai san shi ba a ce haƙƙinsa yana wuyansa to yana tsoron me zai je yazo yana tsoron haɗuwansa da Allah subhanahu wataala shine yake bayani cewa ya Allah gashi nan talakawa na waɗanda nake jagoranta sun sai watsuwa suke sai yawaita suke saboda ana ta shiga addinin musulunci to ya Allah ka dauki rayuwata sayyidina Umar yana roƙon Allah ya dauki rayuwarsa saboda me amanar da aka bashi bai ci ta ba ya kiyaye ta to yanzu yana tsoro kar abin yayi ta fadi har yazo ya gagara har yazo ya kasa shine yake roƙon Allah subhanahu wataala ya dauke shi ya dauki rayuwarsa kaga waɗannan sune magabata suna tsoron kar al'umma su ta ƙara yawa su ta ƙara yawa ta yanda kuma za a wayi gari tunda yanzu shekaru sun yi yawa tsufa ya zo masa abin da da yana matashi zai iya yanzu ba zai iya ba to kar ya zamanto ya kasa ida haƙoƙin mutane saboda tsufa saboda rauni kuma yaje Allah ya tambaye shi to shine yake roƙon Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwarsa to shine Sa'id ibn al-Musayyib yake bada labari wanda aka samu riwayar ta gurinsa yake cewa watan Dhulhijja bai fita ba face Allah ya dauki rayuwar Sayyidina Umar wannan addu'an da yayi bayan ya kammala aikin haji mun san kuma galibi aikin haji ana kammala shi ran 13 ga watan Dhulhijja to kuma yayi addu'an tsakanin 13 ga watan Dhulhijja da 14 dan wannan tsakani yayi addu'a tunda ana barin minaran 13 ga wata to ya taho al-Abtah yazo yayi wannan addu'a watan Dhulhijja bai fita ba face Allah ya dauki rayuwarsa kaga Allah ya amsa addu'ansa to kaga wannan nasiha da sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi ya masa anan ya karbi nasihar kuma yayi aiki da ita kuma sai aka wayi gari gashi ba abun ma da yafi so a ƙarshen rayuwarsa sama da mutuwa saboda ya san babu haƙin wani a wuyansa babu nauyin wani a kansa nauyin kowa ya sauke haƙoƙin mutane ya sauke amanar da aka danka hannunsa ya isar da ita babu wani abu da ya tauye to sai yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dauki rayuwarsa to sai a ƙarshe sayyidina Abubakar yace wa in bayyata wasiyati in ko har ka tozarta wannan wasiya tawa fala yakun ghaibun abghada ilayka min almauti cikin abubuwan da suka kuya ba abin da zaka kyamata sama da mutuwa zaka ga yanzu mutane ba abin da aka fi kyama sama da mutuwa kowa mutuwan nan gudun ta yake kowa ba wanda yake son mutuwan me yasa saboda ba a shirya mata ba ba a shirya mata ba shi yasa ake gudunta ake tsoronta an tambayi wani daga cikin magabata me yasa mutane suke gudun mutuwa ne me yasa mutane suke tsoron mutuwa ne da ya tashi amsar da ya bayar sai ya ce saboda sun gina duniyarsu sun rusa lahirarsu yanzu suna tsoron su bar gida wanda yake ginanne su koma rushashe kun gane bayanin yanzu a ka zo misali azare ka gina gida sai ka tafi ga dau gidan da kake da shi sai ka rusa zaka so ka kwana a ga dau muqaddara a azare kana da gida a ga dau kana da gida gidanka na ga dau sai ka je ka rusa shi da hannunka gidanka na azare kuma ka ƙara masa fulasta ka ƙara masa fenti ka sa furniture ka kawata shi yanzu zaka so ka tashi daga gidan azare ka koma na ga dau da zama to kamar haka ne duniyar mun gina ta mun kawata ta lahira kuma mun rusa ta to wa zai so ya bar ginan ne ya koma rushashe yace wannan shi yasa mutane suke gudun mutuwa saboda sun rusa lahirarsu sun gina duniyarsu wannan yasa ba sa sha'awar su tashi daga ginanne su koma rushashe shi yasa suke gudun mutuwa to shi yasa sayyidina Abubakar anan yace in har ka tauye wasiyar da na maka wasiyoyin nan ga sunan kusan guda 10 to babu abin da zaka kyamata cikin abubuwan da suka kuya sama da mutuwa haka ne mutumin da bai gina lahirarsa ba zai so mutuwa ta zo masa ba amma wanda ya gina lahirarsa baya tsoron zuwan mutuwa shi dai na fata yayi kyakkyawan kyakkyawan ƙarshe wannan riwaya da muka karanta wacce ta kunshi musamman kebewa da sayyidina Abubakar yayi tsakaninsa da shi da sayyidina Umar da kuma wasiyoyi da yayi wa sayyidina Umar kusan guda 10 Ibnu Abi Shayba ya fitar da ita cikin musannaf dinsa sannan Imam Sha'arani ya fitar a cikin At-Tabaqatul Kubra sai Abu Nu'aym ya fitar cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya riwaya ce wacce take mai kyau kamar yadda wasu daga cikin malaman hadisi suka bayyana to mataki na 6 da sayyidina Abubakar ya je gare shi kuma shine mataki na ƙarshe na jagorantar da sayyidina Umar bayan sa ina ga zamu jinkirta bayani akan wannan mataki na 6 wanda da shi za a wayi gari sayyidina Umar ya zama shine jagora na al'umma musulmi zamu jinkirta bayani kansa har sai Allah kai mu haduwa ta gaba saboda ƙuryar lokaci abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته